da dukkanin malamanki. Za a gudanar da wannan lacca mai suna hanyoyin kyautata rayuwar aure tsakanin ma'aurata. Muna sa ran shi ma mutum nata yana hanya insha Allah ta'ala. Amma kafin na ba malam, tare da ni akwai babban malaminmu Sheikh Muhammad Gali Hausawa, wannan shi ne sunan da malam ya shuhura a kada shi. Malam ɗaya daga cikin malamanmu ne wanda Allah ya albarkace mu da su a wannan yanki, kuma malam yana ba da gudunmuwa na karantarwa a masallatai da dama babu lokaci. Amma da na ɗanyi wasu ‘yan bayanai a kan malam, malam yana ɗaya daga cikin malaman da suka yi mana intabiyu ta saukanmu ni kaina a makarantar Mu'assasatus Salafiya. Tabbas malam za mu amfana da abubuwan da zai ba mu a nan insha Allah ta'ala. Amma kafin na ba da abin magana ga malam, zan so malam ɗaya daga cikin dattijanmu malam Ali zai mana jawabin maraba, kuma insha Allah malam zai tura ku insha Allah. Allah amarya za ta ɗan ba mu wani abu daga cikin alƙur'ani mai girma yanzu. Malama Fatima fadli
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna yammacin 11 ga watan Sha'ban, hijirar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1445, wadda ta yi daidai da 21 ga watan 2 miladiya ta 2024. Muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya kaddara haduwar fuskokinmu a wannan yammaci na Laraba domin tunatar da kawunanmu bisa wata babbar munasaba wadda ita ta hada mu a nan, shine samun karuwa irin ta aure, wadda daya daga cikin malamai na wannan cibiya za ta samu insha Allah. Kuma wannan ya zama kamar wata al'ada ko kuma wata sunna da tana gudana duk lokacin da za a aurar da wato wata daga cikin ɗaliban makaranta. Makaranta kan yi mata irin wannan karramawa da girmamawa, a bata wani take away wanda za ta tafi da shi, wanda zai zama mata guziri, zai taimaka mata, zai agaza mata, zai warware mata da yawa daga cikin matsalolin da za ta iya cin karo da su idan har ta yi kyakkyawan riko da abinda aka faɗa mata. Muna godiya ga Allah madaukakin sarki da yayi mu musulmi, sannan kuma ya ba mu ikon raya wannan sunna irin ta annabawa, sunnar da ta dade a doran ƙasa, ta samu karkuwa a duk duniya, kowace kabila, kowane yanki, kowane irin yare suna kokarin raya wannan sunna ta annabawa, domin ita kadai ce hanya guda ɗaya tilo da Allah madaukakin sarki ya samar domin ci gaba da dorewa da kuma wanzuwar dan adam a doran ƙasa. Allah madaukakin sarki ya halicci Annabi Adam alaihi salam shi kadai, ya kuma sanya shi a cikin katafaren gidan nan na aljanna. Allah madaukakin sarki ya samar da komai ga Annabi Adam dan ya sakata, ya wala, ya shakata, ya more a cikin wannan gida. To amma kamar yanda sunna ta taho, duk wanda aka killace shi a wani guri, aka samar da duk abin da yake bukata, amma aka ce shi kadai ne baya jin motsin kowa, baya jin sautin komai, babu wanda zai yi masa magana,
ba wanda zai wa magana ya amsa, ba zai ji sallama ba, ba zai ji magana ba, to ko shakka babu wannan yana cikin matsananciyar takura, ko da ku akwai abinci da abin sha da dukkan abin da yake so. Bisa hikima ta Allah madaukakin sarki, sai ya lura cewa annabi Adam duk da irin waɗannan abubuwa da Allah ta'ala ya samar masa a cikin gidan aljanna, har yanzu dai ba shi da natsuwa ɗaya kenan. Sannan na biyu, shi kadai ba zai iya zama al'umma ba. To cikin hikimar Allah madaukakin sarki, sai ya samar masa abokiyar zama, ita ce nana Hawwa. Kuma duk muna da dogon tarihin annabi Adam da nana Hawwa, wanda dukkan wanda yake amsa sunan bil adama a doron kasa daga nan har a tashi alkiyama, yana dangantuwa ne zuwa ga waɗannan manya-manyan bayin Allah annabi Adam alaihi salam da nana Hawwa. A kowane ɓangare yake na duniya, da kowane irin harshe yake magana, to in ka bi salsalarsa, tana tikewa ne zuwa ga annabi Adam da nana Hawwa. A daidai lokacin da Allah madaukakin sarki ya kulla wannan irin zumunci da wannan irin alaka mai karfin gaske tsakanin annabi Adam da nana Hawwa a matsayin mata da miji, to tun daga nan kuma aka wato diga dan ba na samar da dukkan wani jinsi na dan Adam a doran kasa. A lokacin Allah da hikimarsa sai ya sa duk lokacin da nana Hawwa ta samu juna biyu, ta tashi haihuwa, sai ta haifi twins, ma'ana sai ta haifi yan biyu. Kuma cikin hikimar Allah, yan biyun nan sai ɗaya ya zama namiji, ɗaya sai ta zama mace. Haka nana Hawwa ta dinga haihuwa, duk sanda za ta haihu yan biyu za ta haifa, kuma yan biyun nan ɗaya namiji ɗaya mace. To a shari'ar wancan lokacin sai ya zamana idan sun tasa sun girma, to sai a kulla aure tsakanin set ɗin farko da set na biyu. Ma'ana set ɗin farko sai a ɗauko namijin, sai a kulla aure da set na biyu ƙanwarsa kenan. Sai kuma a ɗauki ainihin wato namijin set na biyu, sai a haɗa shi aure da yayarsa na set ɗin farko. Haka Allah ta'ala ya shar'anta musu a tasu shari'ar suka dinga tafiya. To wannan shi ya bayu zuwa ga samun waɗannan irin dubbai, ko ka ce miliyoyin bil adama da kake ji a doron ƙasa, har zuwa aka zo gabar da aka haramta wasu rukunin mata, aka ce tunda an yi yawa, yanzu dangantakar ta ana samun mai nisa maimakon ta kusa. Kamar yadda nake yawan faɗa, dukkanin mu ƙaramin misalin da zan ba mu a wannan masallacin, duk muna da alaka da juna. Kawai matsalar shine tarihin yayi tsawo, ba zan iya sanin ta ina muka haɗu da ke ba, ba za ki iya sanin ta ina kika haɗu da malam ba, ba za ka iya sanin kai ma ta ina ka haɗu da liman ba, liman ba zai iya sanin ta ina suka haɗu da na'ibi ba, na'ibi ba zai iya fahimta ta ina suka haɗu da ainihin wato headmaster ba. Amma dukkanin mu kaman yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kullukum min adam wa adam khuliqa min turab, dukkanin mu dai muna komawa ne zuwa ga annabi Adam. To lokacin da tafiya ta yi nisa, ana iya samun dan uwana ko yar uwata, amma akwai nisan dangantaka tsakanina da ita, to sai aka janye dokar in auri kanwata ta kai tsaye ko yayata ta kai tsaye. Sai aka shimfida wasu mata wajen guda 14, wanda suratul nisa ta kawo wasu daga ciki. Sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wasu daga cikin su a cikin hadisi sahihi. To daga nan sai ya zamto an samu ana ci gaba da wannan ibada ta auratayya, da kuma wannan irin wato ka'ida da Allah madaukakin sarki ya shimfida. Da haka sai ya zamana duk wanda yake kokarin raya wannan ibada ta aure, yana kokarin dabbaka waccan sunna ce ta Allah madaukakin sarki, ta shima kamar yanda aka samar da shi ta hanyar aure, mahaifinsa da mahaifiyarsa suka ta hanyar su Allah ta'ala ya samar da shi, to shima zai bada gudunmawa kenan wajen samar da ire-irensa a doron kasa, ya samar da ƴaƴa mazansu da mata waɗanda za su ci gaba da ainihin wato zama kalifofin Allah a doron kasa, wajen kokarin raya wannan kasa da ibada. Da haka muna godiya ga Allah akan wannan babbar ni'ima, wanda wannan malama Fatima ita ma ta hau irin wannan kwanta ɗin, ta kuma hau wannan godabe ɗin, ita ma cikin yardar Allah kamar yanda magabatanta suka bada gudunmawa wajen samuwarta to ita ma da izinin Allah za ta bada gudunmawa wajen samar da wasu ƴaƴayen nagari ire-irenta insha Allah ta'ala lalle aure musani wata sunna ce wadda ta riga ta shude wadda amfanin da ke cikin wannan auren babu wanda zai iya kididdige mashi duk malamin da kaji yana magana akan fa'idar aure da amfanin aure da dadin aure kawai tsakuro ma yake ya kalli wata nahiya kamar yanda na sha fada ko anan mun taba yin wata lecture nace aure da kake kallon sa wata irin katafariyar jami'a ce wadda akwai tsangayoyi a cikin ta ya danganta da wani bangare ka taba halarta ko ka taba zuwa ko ka taba shigewa ko kuma ka samu labari da haka amfanin aure sai dai a kalli wata nahiya daga ciki a ce maka daga cikin amfanin aure akwai kaza daga cikin amfanin aure akwai kaza misali daga cikin amfanin da aure yake da shi kaga na farko dai akwai raya wannan sunna ta annabawa daga cikin amfanin aure kaga akwai samar da zuriya dai ba kaga daga cikin amfanin aure akwai samun nutsuwa wanda in baka da aure akwai wata irin nutsuwa wadda masu aure ne kawai suke samun ta duk wanda bashi da aure komai kudin sa komai kasaitar sa komai mulkin sa bashi da wannan sakan bashi da shi ba ta da shi duk karatun da ta tara daga digiri na 1 har zuwa digiri na 3 har ta zama wato professor ta zama shehuwar malama ba ta da asakano irin wanda Allah ta'ala ya shirya karkashin rayuwar aure ba ta da shi indai mutum duk wanda bai aure ba to bashi da wannan wannan ita ma wata manfa'a ce mai zaman kanta wanda zamu kawo wasu nan gaba sannan albarkar da take cikin aure albarka ce da ba ta da iyaka babu wanda zai iya cewa ga iya karshenta na daga cikin albarkar aure shine samun nagartattun ƴaƴa da za su zama miki sadaqatun jariya wani hannun jari da bayan kin mutu kin koma zuwa ga Allah to wannan hannun jarin yana nan yana zuwa yana samun ki yana tafiya zuwa gare ki duk randa dan da kika haifa yayin salatin annabi kina da lada duk sanda yar da kika haifa tayi sallar azhar ko lasar ko magruba ko isha ko asuba kina da commission kina da lada a ciki duk sanda ta karanta alqur'ani duk harafin da ta karanta akwai commission dinki a ciki duk sanda ta sadar da zumunci kece sila duk sanda ta girma wani babba kece sila kina da commission wannan albarka ita ma babu wanda yasan yanke wata kai akwai alherin da mutum yana kwanci a cikin kabarin sa ko kuma ranar tashin alkiyama zai dinga samu kamar yanda yazo a hadisi akwai alherin da mutum zai samu da wani matsayi da zai samu bayan ya mutu yana kabari shi kansa zai tambaya cewa ya Allah wannan kuma daga ina wani accelerated promotion da mutum ya samu wata irin daukaka ta ina mutum ya samu wace danka ne ko yarki ce kama mutu kana can a cikin ƙasa wanda Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya gaya mana cewa duk wanda ya mutu account dinsa ya tsaya an rufe account dinsa wanda kawai account dinsa yake ci gaba da existing shine wanda ya bar da nagari da yake masa addu'a shine wanda ya bauta sadaqatun jariya da ake ta amfana da ita shine wanda ya bar wani ilimi da ana nan ana yada shi ana amfana da shi amma duk wanda baya cikin nan sai kuma hadisi akwai wani hadisin da ya kawo wajen abubuwa wajen guda bakwai akwai irin surijiya akwai siyan alqur'ani ana karantawa akwai dasa bishiya akwai wasu abubuwa to in ka ciccire irin waɗannan in mutun ya mutu ya mutu kenan kaga babu wanda zai daukan maka lamuni ya dinga tunawa da kai lokaci bayan lokaci ba zai taba mantawa da kai ba har ran da shi ma ya tafi inda ka tafi sai danka duk yanda kuke da alaka da wanda kuke da alaka in lokaci yayi lokaci za a manta da kai sai dai kana da wani alheri duk sanda aka tuna da wannan alherin a iya tunowa da kai amma watan sanal ahibatu ba'da 20 wa qad sirna 'idaman baliyati haka mai zuhudi yake cewa masoyan mu ma bayan kwana 10 ba wanda minal ayyami lan tarana ihati a wani baiti wato daga an kwana 10 ka daina ganin duk wata mai kuka duk yanda mutuwar ta daki mutane aka kadu ana ta kuka bayan kwana 10 babu wata mai kuka duk wanda ka kalli idan ta za ga wannan damuwar ta fita ta ci gaba da sabgoginta dan ana so a nuna ma wannan rayuwar dan ka mutu ba abin da zai tsaya to babu wanda kake da alƙawari da tabbacin cewa bayan ka kwanta dama ka mutu zai dinga yi maka addu'a alherin sa wato zai ci gaba da samun ka sai dan da ka haifa wa an laysa lil insani illa ma sa'a. Wannan kaga yana sake tabbatar maka da cewa lalle albarkar aure albarka ce da la nihayata laha, babu bata da iyaka. Shi yasa duk wanda bai yi aure ba, double sorry for you. Wa min as-sunanil baqiya ad-da'ima allati la tanqati khayratuha, aure yana daga cikin sunnonin da suka rage, yana daga cikin sunnoni dawwamammu wa'anda alheran su ba sa katsewa. Kin ga aure tsarkaka ne, yana tsarkake mutum, yana tsaftace mutum. Kin ga aure yana taimakawa matukar gaya wajen ki zama kamammiya mai mutunci, yanda kike kamammiya ki dore a kamammiya. Babu wata hanya wadda tafi baka garantin zama kamamme sama da aure. Amma a rashin aure ne Annabi sallallahu alaihi wasallam ya baka shawara cewa ka dinga yawan azumi. Amma in kana neman abin da zai taimaka maka wannan iffa din, kame wannan da ka taso da ita, tarbiyyar da kika samu ta kamewa, to ba abin da zai dorar da ita irin ki aure. Shi yasa karatu baya hana aure, duk wani abu da ake kawa a matsayin excuse baya hana aure. Balma an gano in an yi shi, to abin da ake yi din ƙara tabbata yake, ƙara yiwuwa yake, ƙara samuwa yake cikin sauki. Ibadu ma ka duba ka gani, da ibada da sabgogin rayuwa na yau da kullum. Don haka kenan aure daga cikin wato abin da yake tattare da shi shine yana zamantowa wata garkuwa daga ma'aurata, ta yana zama garkuwa ga ma'aurata. ‘Yan uwana, kun ga aure wallahi shine gyaruwa wannan al'umma. Wallahi al'umma ba za ta taɓa gyaruwa ba in ba a aure a cikinta. In kana so a samu tantiran mutane, a samu lalatattu, to aure ya gagari mutane. Duk sanda aure ya gagari matasa, ‘yan mata suna kaiwa munzalin aure ba za samun yin aure, to an taro fim, an taro maci. Wallahi akwai matsala, akwai damuwa. Ba abin da ke gyara al'ummar musulmi sama da aure. Saboda Allah maɗaukakin sarki ya halicce mu da wata irin gariza. Wannan gariza ɗin ya sanya wa kowane ɗan adam ita, ha ƙarami ha babba, wani an sa mata da yawa, wani an sa mata kaɗan. Kuma wannan gariza ɗin malamai sun tabbatar da cewa tana gallabar ɗan adam, tana nema ta wahalar da ɗan adam, tana fin ƙarfinsa a mafi yawan lokuta, wani lokaci tana wujijjika ɗan adam fiye da yadda kake tsammani. Ba malami ba jahili, ba ɗan birni ba ɗan ƙauye, ba mace ba namiji. In ana son zaman lafiya, kawai aure ya zama available, ya zama yana da sauƙi. Bai dace ba ko kaɗan zina tafi aure sauƙi, ba daidai ba ne. Duk al'ummar da zina tafi aure sauƙi a cikinta ta shiga uku. A ce kuɗi kaɗan ba zai ma aure ba, amma kuɗi ɗan kaɗan zai baka dama kai zina, a to wannan al'ummar gaskiya abin tausayi ce, gaskiyar magana. Kuma gaskiya wannan al'umma akwai ban tsoro a cikinta. Kamata ya yi mutum ya ƙwammace da ya je ya yi zina gare ya aure. Shi yasa za ka ga musulunci cikin dokokinsa da shari'o'insa game da auren nan babu tsawalawa a ciki, babu matsawa a ciki, babu musgunawa a ciki. Bal aure ana yin sa ne cikin karsashi da nishadi, ba a yi sai an kai mutum hauye, ba a yin haka. Don haka aure shine salahul mujtama. In ana so al'umma ta zamanto gyararriyar al'umma, duk wanda ka gan shi, duk wanda ka ganta ka ga masha Allah babu karkacewa a ciki, babu sakin layi a cikin wannan al'ummar, to lallai za ka ga aure yana taka muhimmiyar rawa wajen kawo al'umma wannan. Aure yana ba da kariya daga lalacewa, daga karkacewa. ‘Yan uwa, aure shine aman lil mujtama min tafashshi zina wa amali qawmi lut. Aure an tabbatar, tajriba ta yau da kullum, ilimi ya tabbatar, nusus sun tabbatar da cewa aure shi kadai ne hanyar samun aminci ga al'umma daga yaduwar zina. Duk al'ummar da ba ta so zina ta yi yawa a cikinta, lalacewa irin zina, irin luwaɗi, irin su madugo ire-iren waɗannan muggan laifuffuka na lalacewa ɗabi'a na gurɓacewa tarbiya da ke nuna cewa wani irin virus ya kama zuciya dan duk wanda ka ganshi ya kama irin waɗannan to gaskiyar magana akwai virus mai ƙarfi da ya kama zuciyarsa kaga mutum kamar mutum amma a lalace yake kaga mace well hijabite well niqabite amma kuma a lalace take gani hijabinta masha Allah har ƙasa gani kabinta amma wallahi kace za ka ce sai kaga wayar ta kaga yanda za ku yi artabu da ita za ku yi yakin badar da ita akan sai ta cire password kaga me yi a cikin wayar din me ya jawo mana irin wannan musibin me ya jawo mana irin wannan musibin wato ba abin da ake so da ka kai lokacin sa kawai kai irin aure kuma wannan shine fikihun iyayen mu na canda shi yasa shiriri ta da shirman da ake a yanzu za ka ga babu ita a da duk da an yi ta kushe su ana sun yi auren wuri sun yi kaza sun yi kaza sun yi kaza amma a babin adalci auna auren da suka yi a wancan lokacin ka auna irin namu wanne ya fi samar da natija wanne aka fi cin nasara a ƙarshe wanne aka fi cin nasara a ƙarshe ka auna ka gani don haka duk al'ummar da take so ta samu amana ta samu wato garanti na samun aminci daga yaduwar zina a cikinta da yaduwar luwadi a cikinta to lalle da yaduwar hatta fina-finan batsa da hotunan batsa a cikin wannan al'ummar to ko shakka babu a durfafi aure a sauƙaƙa shi duk wanda lokacin sa yayi ma aure duk wanda ya samu idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu illa takun fitnatun fil ard wa fasadun arid haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan mutum ya zo muku yana da abin yi yana da addini yana da kyawawan ɗabi'u na mu'amala irin ta zamantakewa to in ya zo neman auren ƴanku ku bashi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yace idan ba haka ba to fitina za ta faru a doron ƙasa da kuma wato barna za ta faru a doron ƙasa da kuma fitina da Allah ne kadai ya san iya girmanta kuma daga cikin abinda malamai suke faɗa na barnar da fitinar shine wannan abubuwan da muka tsinci kanmu a ciki abun zai baka hankalinka zai tashi in kaga yanda ake safara da kananan yaran musulmi da hijabinta a kai ta wani guri akan abin da bai taka kara ya karya ba lalata mata rayuwa wannan abu ne wanda ya zama ruwan dare akwai wuraren da ana nan ana ta kai su saboda haka wannan gariza din kamar yanda nake faɗa gariza ɗabi'a wato wata irin ɗabi'a ce wani irin sinadari ne Allah madaukakin sarki ya sanya shi a cikin jikin dan adam kuma in ya taso to yana da magani in ba a bashi maganin nan ba to in ba wadataccen tsoron Allah ne da mutum ba sai ya saki layi da haka wannan yana daga cikin abin da ya kamata mu gane na ainihin wato fawaid na aure lalle ita kuma zina babban sharrinta duk sanda ta yadu a cikin al'umma a cikin gari sai Allah ya jarabci wannan mutanen ko wannan al'ummar da talauci sai Allah ya jarabce su da matsananciyar bukata da kaskanci kaji inda ma zinar kawai za ta zama ita a karan kanta zinar ce to kuma tana da wato yan rakiya in dai al'umma ana yawan zina a cikinta to ka kalli al'umma za ka talauci yayi yawa a ciki za ka kaskanci yayi yawa a ciki takura da matsananciyar bukata ta yi yawa a cikin wannan al'umma sannan cututtuka marasa kan gado za su barke a cikin wannan al'umma duk al'ummar da take so cututtuka a yi gwaje-gwaje a rasa inda za a shawo kansu to zina ta yi yawa a cikin wannan al'ummar irin laifuffukan da wato ko kuma irin cututtukan da magabatanmu ba san su ba yanzu ka taso wanda ya mutu shekara 50 ko shekara 70 baya ka ce mai HIV ai ka ba wa kanka aiki kafin kai mai description ɗin da zai gane menene HIV ba san ta ba tare da irin tanadin da Allah madaukakin sarki ya wa mazarata kuma a ranar tashin alkiyama da haka ƴan uwa aure yana bada wannan amincin yana tsarkake zuciya yana tsarkake rai yana sabbaba samun zurriya wadda za ta ci gaba da raya wannan doron ƙasa ta ci gaba da bautawa Allah subhanahu wa ta'ala ko iyanan muka tsaya wannan kadai ya isa ya nuna mana cewa lallai aure yana da ainihin wato fawaid da yawa kafin indira kan shi ainihin abin da aka ce ai magana akai dan da ni wani mawdu'in na taho da shi amma ne masa take cewa me yasa nake so in yi aure domin abinda na fahimta da yawa wasu sun fada cikin rayuwar auren ba su ma san me yasa suka isa su kai auren ba me yasa nake so na yi aure lalle kam za ka ga duk matashi yana so ya aure duk budurwa tana so ta yi aure amma me yasa nake so in yi aure me yasa ya kamata in samo wa kaina dalilai kwarara da suka sa nake so ne domin da abin da kake so kai akwai dalilai akwai abubuwan da suke sa kake so kai wannan abu dan haka daga cikin fawaid da ake samu a aure akwai lada domin ko babu komai ladan da zaka samu na karaya sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam musamman in kai auren da niyya mai kyau in kai aure da niyya mai kyau domin sharadin karbar kowane aiki guda biyu ne al-ikhlas wal mutaba'a lalle duk aikin da zaka yi da sunan ibada to shi yasa wannan ma yana daga cikin inda muke samun tuntube a rayuwar auren mu aure ibada ne ita kuma ibada ba ta zama karbabbiya a wajen Allah sai ta cika sharuɗa guda biyu sharadi na farko ya zama Allah ya fahimci dan shi kai ikhlas Allah ya ga cewa da ikhlasi kika auri wanda kika aura wanda ya aure ki da ikhlasi ya aure ki sannan kuma mutaba'a shine a wannan ibadar ayi ibadar kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da ita lalle mun san annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya koyar da wannan ibada kuma babu wanda zai ga yawa ya aure yake in bai ba shi yasa da yawa kuskuren da kuke yi kuna koyan rayuwar aure a wajen MPM wata ita ma ko dai ta ƙi yin auren ko kuma ta yi ta kasa zaman auren faqidu shay'in la yu'tihi mai yin kankara to bai kyautar mara wannan shine ka'ida sun gano cewa duk wanda zai baka idan mutum ya ce zai baka riga sai ka kalli ta wuyansa haka malam bahaushe ya ce duk wanda ya ce zan baka riga to kalli ta wuyansa wanda ba shi da abu ba zai iya baka shi ba wanda zai iya zama ya ce ma bayanin rayuwar aure ko da ya san shi a ilmance kun ga bayan Allah da aure da aikin haji na manta ɗayan abubuwa ne guda uku in ba practical kai so har yanzu da sauranka dan kana da karatun yanzu dan awa koya ma aikin haji a karance kana zuwa makka zaka zama dan kauye da aka rawa kallawa kana zuwa ne zaka sai kuma kaga wanda bai kai ka karatu ba shine jagoranka dan dole sai ka bi shi in ba kai ta kalidanci ba kuma zaka sha mamaki ka karanta aikin haji a iziya ka karanta a risala ka karanta a bulugul maram khuzu anni manasika ko duka karanta amma kila kai kanka yanda kake kallon dakin Ka'aba a hoto in ka je san sai gashe ba haka yake kwakwalwarka yadda take suranta maka Safa da Marwa ya kaje sai ga shi ba haka take ba inda kake tsammanin haka kaza yake sai ga ba haka yake ba to haka shi ma aure yake ko da ka karance shi theory in ba practical karatu kake da shi akan auren ba to gaskiya ba komai zaka iya bayani ba akan rayuwar aure to da haka kenan sai zamto aure Annabi sallallahu alaihi wasallam sai da yayi mace 1 2 3 4 an ce yayi mata wajen guda 11 ya ma bar duniya da guda 9 ya bar guda 9 wanda ya bar duniya yana da mata guda 9 yanzu ina ganin ko wanda yake da experience da mace 1 na tsawon shekara 10 ko shekara 15 ko 17 ai ka san zaka karu da shi da yawa in ka zauna da shi kace ku tattauna da shi ya baka shawara akan rayuwar aure to ina ga wanda yake da mata biyu ya san tambotsan wannan ya san iskokin wannan duk ya san wannan in ya ja wa tabu abubuwan suna lafawa wannan kuma in ya dan ba da wani abu na aljihu su ma ana saura ana sa yana da wayannan gogewar to ballanta na ce mutum full dimension ne yayi ta daya yayi ta biyu yayi ta uku yayi ta hudu to annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yayi mata guda ya rasu ya bar mata guda 9 kuma shikenan sai ka tashi neman rayuwar aure ka tafi can wani guri kawai sai ka tafi kana kai ka ci akwatin talabijin a gaban ka ka dauka wa yanda yan wasan Hausa su zasu koya ma yanda zaka yi aure ko kuma ka tasa littafin adabin kasuwar Kano in so yayi so marurun zuciya wa ka sa wani wata tatsuniyar banza ka dinga karantawa ka dauka wa wannan shine zai baka hotar rayuwar aure ko kuma ka tai wannan rai dangin goro a ce wai su ne wai anan kake so kai capturing kake so kai ma anan duk kai amma har da wata ejo ta kana okay wannan in naje auren zan ni ma in naje gida na zan yi kaga kenan daga cikin abin da muke bukata muna bukatar yin auren nan dan Allah saboda ibada ne ba neman kudi ake ba ne a rayuwar aure ma'ana ba gidan aure ba gida bane da kake sa ran ka je dan ka samu kudi in ka je da kyakkyawan niyya kuma kudi yazo nurun ala nur ba komai da haka ana bukatar ikhlasi sannan ana bukatar koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam gurgudan yanda muke ta koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam a auratayyamu gurgudan yanda muka nemi zaman lafiya da kwanciyar hankali da farin ciki a rayuwar auren mu daga cikin abin da nake so ne magana a kansa shine wato kamar yanda nayi ishara zuwa gare shi dazu daga cikin fawaid na aure shine yana zamantowa wani irin wato bango mai karfi daga fadawa cikin haram domin kamar yanda na fada dan adam yana da gariza garizan nan kuma akwai hanyoyi guda biyu na biyanta daya hanyar tauta balbalci daya hanyar kuma lada ma za a samu to kuma daga cikin abinda aure yayi fice da shi shine yake bada waccan ta halal din a same shi a samu lada annabi sallallahu alaihi wasallam a hadithin Abu Zarr al-Ghifari hadithin da Imam Muslim ya ruwaito bayan dogon bayani da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wa sahabbai cikin abubuwan da suke sa mutun ya samu tarin lada ya samu ladan sadaka ya shiga aljanna akwai aure a ciki domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa fi budi ahadikum sadaqa a cikin biyan bukatu da rayuwar ku ta auratayya ka sanya wa matar ka farin ciki ta sanya maka jin dadi da farin ciki annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce shi ma sadaka ne ba sai ka dauki ne kudi ka ba almajiri ba ba sai ka ciyar da wani ba faranta wa matar ka sadaka ne ta faranta maka ta samar da yanayi mai kyau kafin ka dawo ya zamanto an yi tsafta an yi kwalliya an yi gayu an yi ado an sa eyeshadow eyeliner an sa jagira da fankeke da gazal masha Allah ka gani kai ma kai ba wannan a cikin sa shi ma sadaka ne ba kudi ta dauka ta ba wani almajiri ba mata samu ladan sadaka annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa fi budi ahadikum sadaka qalu ya rasulullah ayati ahaduna shahawatahu wa yakunu lahu fiha ajr ya ma'aikin Allah yanzu rayuwar aure mutun yayi rayuwa da iyalinsa ya ji dadi kuma ya samu lada ga lada ga lada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kwarai kuwa ara'aytum law wada'aha fi haram akala alayhi wizr ba ga wani kilaki yake ta kashe kudin ba ba ga wani yanda shi kuma hidimar da yake tayi da wahalhalin da yake tayi kudin duk da ya samu wata kilaki yake ta zuwa yana ba 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 ga waya mai tsada da ya siya wata banza ya dauka ya ba ba sai kai kuma ka samu kudin sai ka kawo gida ka samu kaza sai ka zo ka shigo da shi gida ka faranta wa matarka annabi sallallahu alaihi wasallam yace law wada'aha fi haram akana alayhi wizr fa kadhalika idha wada'aha fil halal kana lahu ajr daga cikin abinda aure fa'idar aure ana samun istiqrarun nafs shi yasa ita kanta al'amariyar ta jawo ta aya dazu wanda akanta ta tsaya kamar ta san dama ina neman ayar kuma sai ta kawo min ita ومن آياتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها الله يجعل وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون الله ما دوكو كين سركي يتي daga cikin ayoyin da suke nuna samuwar Allah subhanahu wa ta'ala an khalaqa lakum min anfusikum azwajan ya halicci matanku daga jinsinku Allah ta'ala yasa matanka matarka irin jinsinka kai bil adama ita bil adama lalle akwai cikar ni'ima da kuma hikimar Allah subhanahu wa ta'ala da yayi irin wannan irin combination sai aka duba mutum sai aka ce matarsa ma ta zama mutum wannan akwai ni'ima Allah madaukakin sarki yace kuma akwai wasu tools guda biyu waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma wannan sune tools guda biyu da in babu su babu yanda za a samu natsuwa a cikin auren in dai babu wayannan tuwasun guda biyu to ba za a samu natsuwa ba a cikin wannan auren sakanun nafsi da ake so a samu ba za a samu ba abu na farko shine mawadda abu na biyu shine ainihin wato rahama wayannan duk gidan auren da aka samu wadannan guda biyun ki shiga ki kwafin din rayuwar auren su ke ma zaki samu hanya mai bullewa a take rayuwar duk gidan auren da kaje ka samu wannan tools din guda biyu suna taka rawa a gidan to da iznin Allah kuma zaka samu gidan a nitsaye ki ba wai ana nufin ba za a dan samu dan sabani ko wani dan abu mara dadi ba amma dai in ka kalli rayuwar gidan za ka ga akwai nutsuwa a ciki matar gidan za ka ganta a cikin nutsuwa take shi nutsuwar aure ba katan gida bane ba tarun kudi bane ba abubuwan duk da muke tunani ba anan a sakano din yake ba kana iya ganin wata gata a babban gida gata da motocin hawa gata da kudade ba sa yanke mata ga abincin da take so shi take cewa amma ba ta da sakanon nafsi in ka kalle ta kawai da ka kalle ta ka san akwai damuwa tana cikin damuwa da haka kenan abin da yake ba da sakan din nan wannan nutsuwar wanda duk kamar yanda muka sha bayani cewa duk wanda ya aure wannan nutsuwar yake so ya samu to ita kuma abin da ke samar da ita akwai wasu tubala guda biyu shine mawadda wa rahma doyin aka samu mawadda aka samu rahma to shine sai a samu wannan ainin as-sakanun nafsi don aka samu as-sakanun nafsi to wannan yana daga cikin hadab cikin ahadab na aure yana cikin fa'ida min fawaidin nikah domin akai aure baki a cikin nutsuwa ko mijin baya nutsuwa da ke ko ke baki a nutsuwa da shi to wannan yana nuna is a clear indication cewa ƴaƴan da za ku haifa da wahala su taso gidan nutsuwa ba a nitsa kike ba shi ma mijin naki ba a nitsa yake da ke ba to wannan yana nuna cewa ƴaƴan cikin gidan za ka ga sun taso cikin kuncin rai sun taso cikin takura za ka gansu kawai ko a makaranta za ka ga irin wannan ana gane su cewa a cikin damuwa suke za ka ga yaro da rigarsa mai kyau an ba shi lunch box da abinci da komai amma an ka kalle za ka ga a cikin damuwa yake me yasa kuma damuwar iyayensa ne suka ta shafe shi da haka aure daga cikin abin da yake samarwa akwai nutsuwa kamar yanda muka sha faɗa duk wanda ba shi da aure ba shi da wannan as-sakanun nafsi din dan haka mu fahimci wannan kenan a ƙarƙashin wannan da kuma waccan ayar da muka karanta ya nuna cewa lalle namiji yana buƙatar rayuwa da mace lalle mace tana buƙatar rayuwa da namiji wannan haka Allah madaukakin sarki ya kaddara wa kana amrullahi qadaran maqdura Allah ya riga ya hukunta haka ya zartar shi yasa ba a iya rabuwa da juna kana buƙatar sa akwai abubuwan da ba zai iya su ba sai da kai kana yana buƙatar ka kai ma akwai abubuwan da ba za ka iya ba sai da shi kana buƙatar sa to shi yasa cikin hikimar Allah sai wannan combination din sai ya haɗu kana buƙatar sa akwai abubuwan da kai lakin yana buƙatar ka akwai abubuwan da yayin lakin kuma ba zai same su ba sai a wajenka ba za ka samu ba sai a wajensa sai kuma gashi kun haɗu tafiya ta haɗa ku shikenan daga cikin abin da aure yake da shi na fa'ida shine kiyaye ƴaƴa kiyaye nasaba ta hanyar samar da ƴaƴa masu lasin wanda kowa yana farin ciki da murnar zuwan su duniya balma iyayen suna ta shirye-shirye tsawon watanni dallale da maraban zuwan irin wannan ƴaƴan babu inda za ka samu irin wannan ƴaƴan in ba ta hanyar aure ba ta hanyar aure ne kawai za ka iya samun ainihin wato irin waɗannan ƴaƴan waɗanda ake farin ciki da su ke uwa murna kike uban murna yake iyayenki suna murna iyayensa suna murna ƴan uwa na murna makwabta da masoya duk suna murna suna zuwa suna miki san barka na kin haifa da babu inda ake samun wannan dan ba a sai da shi a kasuwa babu wani guri da zaka samu legal da sai ta hanyar aure duk dan da ya biyo ba ta hanyar aure ba domin kun san ƴaƴa suna samu wata hanyoyi guda uku akwai shar'an wa qadaran akwai qadaran la shar'an akwai shar'an la qadaran to in Allah ya ce muke ka kazo qadaran wa shar'an alhamdulillah an haife ka haka Allah ya kaddara babanka shi wannan da ka gani shine babanka Allah ya kaddara wannan mahaifiyar ita ce mahaifiyarka sannan kuma sai da suka yi aure suka same ka aka same ka wannan ka qadaran wa shar'an ke akwai kuma wanda Allah ya kaddara dama su za su haife ka amma ba a shari'ance ba to hanyar da ake samun shar'antattun yaya shine aure samun yayaye nagartattu da za su dinga yi wa yayansu iyayensu addu'a a rayuwarsu da bayan mutuwarsu ma'ana in kana son hannun jari ta hanyar yaya kamar yanda na yi ishara dazu shine aure sannan in kana son daga cikin sababin
to minti goma ya rage ko kuma auna ƙara minti goma ba to a yanzu ban zo mawduin da kuka babu to bari mu gani ila a gurguje sai malam ya daurayar abin nan da insha Allah
da haka sababin samun wadata da kuta daga talauci akwai aure a ciki sababin wadata maganin talauci aure ne
ila fiqhun bai fito ba ko na'am wani karin bayani kai kawai shi ne karin bayani a waciki ina kullum fiha
sababin lilgina an ce yana saboda annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mutum uku haƙƙi ne akan Allah ya taimake su mutum uku haƙƙi ne akan Allah ya taimake su daga ciki akwai wanda ya aure dan ya kame wannan alƙawari ne na Allah Allah ya yi alƙawarin duk wanda ya aure dan kada ya lalace duk wanda ta yi aure dan kada ta lalace to haƙƙi ne akan Allah zai taimake su sannan daga cikin fawaid shine wato akwai taimakekeniya dauke maka wani nauyi na rayuwa in baka da aure ba mai dauke ma yanzu aka ce kai ne zaka je ka nemo abinci ka zo kuma ka sarrafa shi lalle an baka aiki mai yawa amma sai aka ce nemo in ka nemo ga wata ita kuma kai kuma sarrafa an raba muku aiki ba a dora miki nemowa ba an dora miki sarrafawa shi kuma an dora masa nemowa ba a dora masa sarrafawa ba babu sauki a cikin wannan al'amarin akwai sauki a ciki da hakan ka duba rayuwar aure wata rayuwa ce ta cuɗe ni in cuɗe ka shi yasa babu gori tsakanin ma'aurata tana taimaka ma tsakani da Allah tana taimaka ma kamar yanda ke ma ki daina wani ruduwa yana taimaka miki wallahi yana taimakon ki so saboda haka wannan shine daga cikin fawaid na aure akwai ainihin wato samun lafiya samun nishadi da kazar-kazar wannan yana daga cikin fa'idar da ake samu a aure akwai lafiya ko a likitance a kowai da za ka ga musamman yan uwan mu mata za ka ga akwai wanda suke ta fama da ko abin nan ciwon mara mai tsanani lokacin al'ada akwai certain limit din da za ka likita suna likitoci suna cewa kika yi aure za ki daina ko kuma ki yi aure kamar yadda shi ma namijin akwai wasu matsalolin da zai dinga fuskanta sai a ce yi aure to kaga kenan ashe an samar da cewa wato aure yana samar da ingantacciyar lafiya a jikin masu aure sannan yana samar da nishadi da karsashi abu na karshe hanyoyin sa'ada na aure suna da yawa amma zan faɗi abu ɗaya ko guda biyu abu na farko haƙuri babu wanda ya taɓa yin haƙuri bai ci nasara ba babu a tarihin duniya babu wanda ya tasa haƙuri a gaba kuma bai yi nasara ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana da haka wa annan nasara ma'as sabr lalle nasara tana tare da haƙuri wa anna ma'al usri yusra da haka ayi haƙuri abu na biyu ayi biyayya ba abin da biyayya ba ta bayarwa akwai wahala amma kuma akwai natija da kyakkyawar akiba abu na uku ki fahimci ɗabi'ar abokin zamanki wannan zai taimaka miki wajen sanin me yake so da wanda baya so abu na hudu a yawaita yin addu'o'i da salloli na Allah maɗaukakin sarki ya haɗa kanku ya sauƙaƙa muku gudanar da junanku abu na ƙarshe ki dinga yawan karatun alƙur'ani wanda wannan shi ma yana daga cikin sababin samun sa'ada musamman ke a matsayin ki na alarammiya wanda abin alhamdulillah ina fatan kuma shi ma mijin ya zamanto alaramma kaga gidan samar da tukuri insha Allah ya samu ki ja in kin je wata tasha ki tsaya shi kuma ya kama masha Allah da wannan gidan idan shi ma ya zamanto alaramma ne kuma ko bai zama alaramman ba muna fatan kila shi ma masoyin alqur'ani ne tunda Allah ya hada shi da ke in Allah yadda muna tunanin za a ci gaba da raye gidan da karatun alqur'ani wanda duk wasu shedanu na mutane da na aljanu din in Allah madaukakin sarki ya taimaka za a samu saukin su insha Allah aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum yan kalmomin da na fada Allah ta'ala ya sanya albarka a cikin su wannan aure Allah ya sanya albarka Allah ya bada lafiya da zaman lafiya Allah ya bada zurriya tayyiba wayanda suke da wato aure Allah madaukakin sarki ya inganta ya sa albarka a ciki wayanda kuma basu ba Allah madaukakin sarki ya hada su da abokan zama na gari subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamar yadda aka gabatar da maganganu gwalagwalai a wannan waje wanda malam na san tun kafin ma mu zo yayi maganganu masu yawan gaske wanda na dan dauki wasu daga ciki a gurguje a takaice dangane da wasu daga cikin abubuwa da malam ya ambata a ciki daga ciki akwai husnul mu'ashara zawjiyya kyautata alaka ta auratayya Allah ya ce wa ashiruhunna bil ma'ruf ku rika kyautata alaka ku ta auratayya da abu wanda yake mai kyau idan ya zama baka da wani abu wanda zaka kasance ka wato yi a wannan lokaci sai ka janyo sai ka ko kuma ka samu wani abu da zaka faranta in kana da wani dabi'u marasa kyau to zai kasance ita ma tana da wasu dabi'u wanda suke marasa kyau to kowa dai a tsaya a duba a kalli kowane bangare saboda a kallon wannan bangaren yana bada wato zaman lafiya ka rika mata uzuri akan wasu abubuwa da take da sunan halayya ita ma ta rika maka uzuri wajen wasu abubuwa wanda wato kake da su na dabi'u manzala sallallahu alaihi wasallam yana cewa khairukum linisa'ihi wa ana khairukum linisa'ihi yace mafi kyautata wanda ake mafi falala a cikin ku shine wanda yake da falala a cikin ku kuma yake kyautatawa iyalansa kuma ni ina daga cikin wanda nake kyautatawa da farantawa iyalena sannan abu na biyu shine al-ikram wa rahma ya zama kana da karamci ko tana da karamci sannan kuma akwai rahama, kana jin kanta tana jin kanka. Wannan abubuwan suna tabbata akan abubuwa guda uku. Abu na farko shine ya zama kun yi daidai wajen wasu abubuwa waɗanda zai zama ɗabi'a ce ta wani. Kamar misali, tana da son abinci kaza, kai ma ya zama kana son wannan abincin, ko da kuwa baka son wannan abu, ka nuna mata wannan abin. Shine muwafaqa, wato ku dace a wasu abubuwa wanda kai zai iya yiwa baka so, ya zama ita kuma tana so, to kayi haƙuri da wannan abin. Sannan kyautata alaƙa tsakaninta da yalwatawa, idan ka samu damar yalwa, kayi yalwa a cikin wato gidanka, abu ne mai kyau. Kamar yadda a koda yaushe babban libabi yana gaya mana sarkin malamai cewa in ka samu kuɗi ka yalwata a cikin gidanka, a samu kuɗi a ci nama, a ci wane ne, kar ka zama marowaci a cikin gidanka. Sannan abu na ƙarshe, abu na biyun ƙarshe shine kada ka riƙa yin amfani da kasuwa, wato ka zama mai kaushi a gidanka, komai ya zama kai ba a yi maka daidai, dole sai kana me, sai kana kauda kanka, kana kauda kanka a masu abubuwa. Kisa wai da suka zo a cikin matan da suka zo mutane mata guda 12 a cikin hadisin Ummu Zab, ai kaga a ciki wasu suke yaba wa mazajensu, wata ke cewa zauji in akala fahid wa in kharaja ashid wa la yasalu amma ahid, idan ya fita sai ya zama, in ya shiga cikin gida sai ya zama kamar fahad, kullun a cikin taushi yake, amma in ya fita waje sai ya zama kamar wani zaki, baya wasa da mutane a waje, amma a gida yana da taushin zuciya. Wala yasalu amma ahid, baya tambayar abinda ya riga ya wuce ka rika dawo da shi, ai dan nan ma baki gama abinci da wuri ba, ai kaza kaza kaza, kar baya yin wannan, sai kauda kansa. To kaga har ta shigo cikin nan wajen yana me, tana yabansa. Amma wata kuma zaginsa zafi, wadda take cewa zauji in akala laf wa in shariba shtaf wa in taja'a altaf la yuliji alkaf liya'lama albath, kaga wannan ai ta gama da shi. Wannan wace irin mace ce zaki rika zagin mijinki? Yana da kyau mace ta dinga gaban mijinta, ta dinga sama masa uzurirrika akan abubuwa, musamman ma a gaban ƴaƴanta, musamman ma a gaban ƴan uwanta, wani yayi kaza, ina ganin akwai dalili, musamman ma ga wanda ba ɗabi'unsa bane. Wannan ana so ya zama a cikin gida insha Allah. Sannan abu na ƙarshe shine ta dinga kallo na yanayi da ake ciki, in akwai wadata ta san cewa akwai wadata, in ba wadata ta san ba wadata. Matsalolin da ake fuskanta a wannan lokaci shine mace ba ruwanta, yanzu matan yanzu ba ruwansu, sai ta je ta kunna gas sai ta tafiya a kunna ruwa, ko musamman ma Allah ya jarbe ka da ƴaƴa mata, sai ta kunna ruwa, wannan ta kunna ya minti 30, wannan ta kunna ya minti 40, wannan ta kunna gaba ɗaya rabin wata bai zo ba an ƙarar da gas, kuma gashi ya tsada, ko keji ɗaya dubu ɗaya da nawa ne, 400 ne ko da baya, kaga ai an shiga wani. To in an shiga wani yanayi, ta dinga mura'atin wannan yanayi ɗin, ba sai an gaya mata ba fa, ita ce kai gaskiya na san cewa yana kaza yana kaza, ta rika mura'atin wannan lokacin, kar ya zama ba ruwanki da tsanani da rashin tsanani, da babu da akwai, duk ɗaya ne, dole sai kina kula da waɗannan. Yana abubuwa ne wanda suke masu muhimmanci insha Allah, su ne wanda nake ganin zan ƙara insha Allah. Allah maɗauki sarki ya yi jagora wannan aure, Allah ya sanya albarka a cikinsa, wannan kuma Allah maɗauki sarki ya yi musu albarka.
رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. lokaci ya bure saboda magarba ni dai ina ƙara fatan alkhairi ga wannan angwaye tunda ango da amarya suna nan ne musu addu'a Allah ya sa albarka a wannan aure Allah ya hada kansu Allah ya zaunar da su lafiya Allah ya bawa ango hali da karfin gwiwa da karsashin yadda zai dauki haƙi da yake kansa Allah ya bawa amarya wato himma da jajircewa wajen sauke wannan nauyi da yake kanta duka wannan malamai Allah ya saka musu da alkhairi an yi bayanai wanda suke gamsarsu kuma wallahi duk inda ake so a taba an taba wajibi ne amarya ta siffanta da siffa hakuri da juriya kuma duk abin da yake wahalar da mu a duniya bai wuce rashin ikhlasi ba shi yasa aiki yake wahala ko kuma ka kosa da yin sa biyayya tana da wahala kuma yadda malam ya faɗa amma abinda kake dan Allah dan neman yardar Allah ai ba shi da wahala kuma duk abinda zaka haɗu da shi zaka jure saboda ka san Allah ne yake jarrabar kai ga zaka kai da gaske kake ko ƙarya kake saboda haka ashe kaga ba mu maganar a kosa a wannan bangare haka kuma a dunkule inna wa amarya nasiha da wasiya cewa ta rike wannan aranta cewa kada ba ta dama kada kuskura ta bada dama wata musiba da ta shigo yanzu wasu mata su suke hurewa mata kunne a cikin gidajensu su koya musu su dabi'u su dinga kawo musu labarai marasa kan gado dan rashin kunya har mace ta dauko labarin miji ta kawo mace a ɗakin mijinta kuma wannan ya zama sababin rushewa aure wannan akwai rashin tunani a ciki ai randa wani kowace ce ta kazancan miji a rana za a yi fata-fata da ita kake ƙara kawo mu gulma kake ƙara kawo mu zance ba na san wannan zance buɗe kofa ta ɗaukar an ce babban musiba ce sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma na hana ku ɗaukar an ce kar mutum ya zama yana jiran an ce ai haƙuri an fa Allah Allah ya martaba ki amarya da miki wannan baiwa ki godewa Allah ki aiki da abin da kika ji kin san alqur'ani daidai sani ga malamai sun faɗi komai saboda haka a rungumi miji a bi shi dan Allah banda yawan korafi an yi kaza a zama mai juriya duk a haɗe an go ka rike mana amarya da kyau ba eh ka kula da tilawata eh kuma muna ma fatan alkhairi an ji ban gane da shi ne da tuni na ƙara malam bayani in ce karkata kan abu to Allah ya bada zaman lafiya Allah ya saka wa dukkan malamai da alkhairi Allah ya zaunar da su lafiya dukkan ƴaƴan wanda suke neman mazaje ba su da aure Allah ya ba su mazaje na gari ya ba su wanda za su kula da su Allah ya musu tsari da ƴan bana bakwai Allah ya ba mu mazajen ɗaliban nan ya ba su mata na gari Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ya sa mu gama lafiya Allahumma atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الله sarki ya mata kyauta kuma insha Allah yayinta nan malam Gazali zai karban mata insha Allah ta'ala assalamu alaikum wa rahmatullahi
wa barakatuh
an zuwa kunna
eh a sanar da mu sai
san akwai lecture ba malam
lecture
ba insha Allah mu garba zuwa insha Allah ya da ina da ni lecture
Ya fara tantance da filibiya.